An kashe mijin Florence Yawombi mai shekaru 49 a wata musayar wuta da aka yi tsakanin 'yan awari da sojojin gwamnati a garin Mengala na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya shekaru 4 da suka gabata. Ta gudu zuwa kasar Kamaru domin kare lafiyarta, inda ta zauna a matsayin 'yar gudun hijira tun wancan lokacin.
J'ai le diplôme, mais je peux pas travailler. Quand je pars chercher le travail quelque part là, personne ne peut me prendre.
Ta ce ta kwashe tsawon shekaru 3 da suka gabata tana karatu a Yaoundé domin zama ma'aikaciyar tafi da kuɗi da ake kira a kanta. Idan ta koma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, ta ce ba ta da masaniyar ko za ta sami wani aiki mai kyau. Ta ce ta gwammace ta rika sayar da ruwa da lemu ga ɗaliban jami'ar Yaoundé, inda akwai zaman lafiya da za ta kula da 'ya'yanta uku. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya na fama da tashe-tashen hankula tun shekarar 2013, a lokacin da 'yan awarin Salika, wanda akasari musulmi ne, suka kawar da shugaban ƙasar wancan lokacin François Bozize, wanda nan da nan ya janyo martani daga mayakan Kirista. A watan Fabrairu, hukumomi suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan bindiga 14, biyo bayan tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya a Khartoum. An yi tsammanin hakan zai kai ga kwanciyar hankali da zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ƙasar Kamaru da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yan gudun hijiran Afirka ta Tsakiya da ke ƙasar Kamaru su koma gida. Amma zuwa yanzu 'yan gudun hijira 6,000 ne kawai suka amince za su koma, kamar yadda Yaoundé take komawa Afirka ta Tsakiya. Tana mai tsoron tashin hankali a wasu yankunan ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Vivian Baikuwa ita ce ministan harkokin jin kai da sasantawa ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ta ce ƙasar ta tana buƙatar 'yan ƙasar su koma gida domin su taimaka wajen farfaɗo da ƙasar. Ta ce tana sake faɗa wa masu kishin ƙasar waɗanda suka amince su koma gida cewa za a ɗauke su da muhimmanci. Kuma ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya za ta kare su da kuma yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu. Wakilin kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Afirka ta Tsakiya, Buti Kale, ya ce tashin hankalin ya ragu tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar zaman lafiya, musamman ma a yankin yamma da kudu maso yamma na Afirka ta Tsakiya.
One would not say everything is perfect, but one would say that for all those who are
ba dai za iya cewa komai na gudana yadda ya kamata ba, amma kuma wani zai iya cewa ga dukkan waɗanda suke shirin komawa akwai damar da za a iya mayar da kowa yankinsa na ainihi.
Well reinserted into their areas of origin.
Amma da yawa daga cikin ƙungiyoyin 'yan bindigar sun ki amincewa da Majalisar Ministocin Shugaban Ƙasar Faustin Archange Touadéra, saboda shi da ne kaɗai cikin ƙungiyoyin 'yan bindiga 14 da suka saka hannu a cikin yarjejeniyar. Masu shakkar yiwuwar yarjejeniyar Afirka ta Tsakiya sun yi nuni da irin yarjejeniyar da aka samar a shekarar 2014 da 2015 da kuma 2017 waɗanda nan da nan suka ruguje. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Afirka ta Tsakiya sama da 600,000 ne har yanzu suke zaman gudun hijira a ƙasashe makwabta, yayin da sama da mutane 650,000 suke zaman gudun hijira a cikin ƙasar.